sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 16 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim an ci gaba da kazamin fada a birnin Harshen da biranen da ke kwakwataka da shi. Duk da tattaunawar sulhun da Saudiya da Amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojin Sudan da na dakarun SAC na RSF a Jidda. Shugaban Amurka Joe Biden zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar White House a yau Talata yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa. Sannan za a tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Turkiyya bayan da shugaban Recep Tayyip Erdogan ya kasance a gaba a zagayen zaben na farko. Inda ya zarta tsammanin mutane amma kuma ya gaza samun kaso 50 na yawan kurkun da ake bukata domin yin nasara kai tsaye.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a yayin da wasu ƴan Najeriya ke ganin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado yayi kokari, wasu kuma na cewa
wai ana bin Najeriya tun 70 kuma yanzu ma an sake rubuta ana so a shi bashi dala miliyan 800. Wani irin magana ne wannan? Abun bai dadi ba wallahi. So Buhari bai nasara ba.
Idan mun kada Niger kuma za a ji cewa an kammala shirin fara baiwa ƴan kasar da ke ƙetare damar kada ƙuri'a a zaben wakilai na majalisar kasar.
Kuma daga wajen mu insha Allah muna nan muna shirye-shirye kai katin zabe an aika su duka kasashe 10.
Sannan kamar kowace ranar Talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran duniya kamar yadda muka same su dalla dalla. Sojojin Sudan sun kai hare-haren sama a arewacin Khartoum babban birnin kasar a ranar Litinin inda suka auna dakarun sa kai wato abokan hamayyar su a kusa da wani asibiti inda waɗanda al'amarin ya faru akan idanun su suka ce harin yayi sanadiyar lalacewar asibitin. An ci gaba da kazamin fada a birnin na Khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi wato Bahri da Omdurman. Duk da tattaunawar sulhun da Saudiya da Amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojan Sudan da na dakarun sa kai na RSF a Jidda wanda manufarsa ita ce samun kofar kaddamar da ayyukan agaji da kuma dakatar da bude wuta. Fadan ya yadu zuwa yammacin yankin Darfur. Sai dai kuma ya fi kamari a babban birnin kasar inda dakarun RSF suka bazu a sassan unguwanni kana dakarun sojin suke ta auna su daga sama. A wani sakon sauti na da RSF ta fitar ta ce shugabanta Muhammad Hamdan Daglo ya kore zargin da ake cewar an kashe shi ko kuma an raunata shi a yakin. Shugaba Joe Biden ya ce zai sake koma teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar White House a yau Talata yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa a kuma daidai lokacin da wa'adin ciyo bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba. An yi niyyar gudanar da taron a ranar Juma'a to sai dai an dakatar da shi domin bangarorin su ci gaba da tubar juna kafin Biden da shugabannin majalisar hudu su sake haduwa a karo na biyu. Biden wanda ya ziyarci Philadelphia a jiya Litinin domin halartar bikin yayin jikar Samaisi daga jami'ar Pennsylvania ya faɗa wa manema labarai cewa za a yi zaman a yau Talata to amma bai yi wani ƙarin haske a game da nasarar tattaunawar ba. Biden ya dawo Washington a jiya Litinin sannan ana sa ran cewa zai tafi Japan a ranar Laraba. Mai magana da yawun majalisar tsaron kasar John Kirby ya ce ya zuwa yanzu dai muna nan muna shirin tafiya kamar yadda aka tsara tun farko. Dakarun Isra'ila sun harba wani mutum dan Filistin har lahira a yayin wani samame da suka kai a birnin Nablus a jiya Litinin a cewar ma'aikatar lafiyar Filistin. Al'amari na baya-bayan nan cikin sama da shekara guda da ta'azzarar tashin hankali a yankin zirin Gaza. Kungiyar Islamu masu jihadi sun bayyana cewa mutumin da aka kashe dan kungiyar su ne kana suka bayyana shi a matsayin Salih Sabra mai shekaru 22 da haihuwa. sojojin Isra'ila sun ce wasu suna ta jifin dakarun su da duwatsu da gurneti a Nablus, wani birni da ake yawan samun matsala inda ake yawan kai samame da samun arangama. Sojojin sun yi ta harbi kan uwa da wabi akan mutanen da suke zargi kana sun wato suka harbi mutumin, hukumomin sojin suka ce. Ya kuma kara da cewa dakarun sun je Nablus ne domin yin shirin yuwar rusa gidan wani dan Falastin da ake zargi ya kashe wasu ƴan uwa biyu a wani matsugunin Yahudawa a kusa da ƙauyen Huwara a ranar 26 ga watan Fabrairu.
To an jima kadan, Aisha za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke cigaba da shirin barin gado da kuma mika mulki ga sabuwar gwamnati, wasu ƴan kasar ke cewa ya kasa cika alƙawuran da yayi, wasu kuma ke cewa yayi duk abun da ke yiwuwa. Nasiru Adamu Ilkaya, gare ka.
Kama daga alkawarin samar da tsaro, samar da ayyuka ga matasa ko farfado da tattalin arziki, zuwa yaki da cin hanci da rashawa, na daga abubuwan da mutane ke cewa shugaba Buhari ya tabuka ko san bai tabuka ba. Musa Sarkin Adar, wanda shahararren dan majalisar wakilai ne kuma mai mara wa shugaba Buhari baya, ya ce in aka duba tsantsar gaskiya an samu akasi da yana nasarar shugaba Buhari.
Bayan kuma wajen harkar tattalin arziki, babban jami'an da ke kula da tattalin arzikin Najeriya shine babban bankin Najeriya. Yazo ya kada darajar naira, yazo ya mai da dala sai wanda suke so ake baiwa, yazo ya kawo tsadar rayuwa ga kasar Najeriya, ya shi lalatar da arzikin Najeriya, a ƙarshe ma yazo zai taka shugaban ƙasa. Shi ma ba a tuhume shi ba, ba a ja kunnen shi ba, babu wani gargadi da aka yi mashi, ƙarshe ma dai yana nan zai kammala zaman shi a cikin ofis har ana tunanin cewa wai za a ba shi hutu domin ya tafi ko menene zai yi, amma ana hargen cewa ana ba su annan su a bashi dama ce domin shi gudu shi bar kasar Najeriya. To waɗannan da an ci baya nan.
Shi kuma dan kasuwa Jauro Hammadu Sale na cewa yana takeicin yanda ya sa rai shugaban zai bunkasa tattalin arziki, amma ƙarshe bashi ke neman durkusar da kasar.
Sai ka ji shi ya tafi Ingila, ka ji shi ya tafi ina, ka ji kullum yana kan girgi. So saboda haka gaskiyar magana ni kan ban yi tunani ma Buhari haka mulkinsa zai kasance ba tsakanin da Allah. Wai ana bin Najeriya tiriliyon 70, kuma yanzu ma an sake rubuta ana so a ba a shi bashi dala miliyan 800. Wani irin magana ne wannan? Abin bai yi dadi ba wallahi. So Buhari bai nasara ba.
Dan canjin kudi a Abuja, Umar Garkuwa na da wani ra'ayi na daban da ke cewa duk barnar da ake zargin an tabka, shugaba Buhari yana sani kuma yana daukar matakai iya iya wasa dan daidaita lamura.
Wannan ba su barin da magana magana guda da. Wallahi tallahi duk dambarwan da ga na cikin gwamnatin Buhari ba wani abu ne ba. Allah ne tona asirin ƴan siyasa. Shugaba Buhari yana tsaye yana kallon su katakar, barin ga maka. Don haka wannan al'amari gaba daya kawai Allah Ubangiji ya gwada mana cewa siyasa ma kamar ƙarshen ta ne kawai yazo, saboda ba wanda zai shawo sa a rayuwar sa, inda wannan shine siyasa.
Tun hawan sa karagar mulki a 2015, shugaba Buhari wanda ke tinkaho da goyon bayan talakawa kuma har talakawan kan tara masa gudumawa don daukar nauyin campaign, yayi alwashin ba zai ci amana ba.
Ni dai ba zan ci amana ba, ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale, zan yi aka kokari.
Shin shugaba Buhari ya ci amana ko bai ci amana ba, wa'adin mulkinsa ya zo ƙarshe, kuma tarihi za a jira a ga irin adalcin da zai yi masa. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Za ta fi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Turkiya bayan da shugaba Recep Tayyip Erdogan ya kasance a gaba a zagayen zaben na farko, inda ya zarta tsamanin mutane amma kuma ya gaza samun kaso 50 na yawan ƙuri'un da ake bukata domin yin nasara kai tsaye. Erdogan ya faɗa wa magoya bayansa a Ankara cewa babu tantama ƙasarmu ce ta yi nasara. Kana ya bayyana kyakkyawan zaton yin zarra a zagayen zaben na biyu, yayin da babban abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu ya ce ya yi imani shi zai yi nasara a zagayen zaben na biyu. Yayin da aka kusan kammala kirga ƙuri'u a jiya Litinin, Erdogan ne yake kan gaba da kaso 45.5 na ƙuri'un da aka kada. Kana Kilik Daroglu ya samu kashi 45 a cewar Ahmed Yanar, shugaban hukumar zaben kasar. Ya kuma sanar da manema labarai cewa dan takarar jam'iyya ta uku Sinan Ogan ya samu kashi 5.25 na yawan kur'un da aka kada. Yanar ya ce sauran kur'un da ba a kammala kirga su ba ba su da yawan da za su sa Erdogan ya samu kashi 50 din da ake bukata, kuma koda ko dukkanin su shi suka zaba. An kebe ranar 28 ga watan Mayu domin gudanar da zagayen zaben na biyu. A ƙarshe, hukumomin Iran a jiya Litinin sun aiwatar da hukuncin kisa ga mutum 5 da aka kama su da laifin safarar miyagun ƙwayoyi a kudancin ƙasar, ma'aikatar shari'ar ta ruwaito. Waɗanda ake zargin dukkanin su masu aikata manyan laifuka ne, kuma masu safarar muggan ƙwayoyi da makamai ne, inda aka yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya a wani hukuncin da babbar kotun Iran ta ayyana, kamar yadda shafin ma'aikatar shari'ar ta yanar gizo Mizan Online ya ruwaito kalaman Mujtaba Gharamani, babban mai shari'ar a lardin kudancin Hormuzgan. Wannan hukuncin ratayar na baya-bayan nan ya sa alƙalman mutanen da aka yanke musu hukuncin kisa cikin ƙasa da mako ɗaya sun kai zuwa 8 a bisa laifukan da suka shafi safarar muggan ƙwayoyi. A ranar Laraba, ma'aikatar shari'a ta aiwatar da hukuncin kisa ga wasu mutane uku, wanda ƴan wata ƙungiyar da aka same su da laifin safarar muggan ƙwayoyi ne, biyo bayan gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a game da yawan aiwatar da hukunce-hukuncen kisa a ƙasar, abinda ta kwatanta a matsayin mai tada hankali.
To gaida Aisha Mu'azzu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu, wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda kotun tsarin mulkin ƙasa ta bayyana sunayen jam'iyyu 10 da suka cancanci shiga zaben wakilan 'yan Nijar mazauna ƙetare a majalisar dokokin ƙasar a ranar 18 ga watan Yunin wannan shekara ta 2023, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Dr. Aladuwa Amada ya bayyana a hirarsa da Sulaimin Barma a birnin Yamai, inda yake cewa
kamar inda kuka sani jam'iyyoyi 12 ne suka ajiye takardunsu, kuma da aka bincika sai aka samu 10 wanda su ne suka cika sharaɗin zama takara. Kamar sharaɗi na mutum sai akwai shekarun da ya kamata ka samu abin nan, don ku an samu su takardunsu ba su da wannan shekarun. Akwai kuma ka samu mata, tunda ya kamata a kaɗan ma a ce akwai gungun mace guda, sai ta rike mace guda cicilan mace guda sifiliyan wasu sai suka samu zazzalla. Don ka kamar irin wannan sharaɗin ne dai wasu ƙungiyoyin na siyasa ba su kaba don wannan kotu ba ta karɓi takardunsu ba. Kotu ta aiko mana wannan takarda, kuma daga wajen mu insha Allah muna nan muna shirye-shirye kai katin zabe an aika su duka kasashe 15 inda za a yi wannan zaben. Banda wannan akwai kayan zabe wanda wasu a motoci ne aka kai su, an kai Cote d'Ivoire, an kai Ghana, an kai Benin, an kai Togo, an kai Nigeria. Sauran wanda yake duka saboda harkar matsalar tsaro da jirgi ne za a kai su, kuma su ma an tai aka kai su.
Zuwa yaushe kenan su masu kada ƙuri'a za su fara amsar katin zaben nan?
Jadawalin da muka huddo sai ke 20 ga wannan watan ne za a fara ba da katin zabe. Mai abinda ta nike jajjada wannan katin zaɓe da ya sun je wajen hukumomi na sani wanda ake cema commission administrative, suna hannunsu don ku zai shirye-shirye. Tun da shi raba katin zaɓen ba wurin jakada ba ne za a zo amsa, ba ambasada ba ne ko consular za a zo amsa, a'a akwai wani abu, wani wurare wanda muka keɓe wanda ake cema CAV, nan ne za a je akwai wakilan mu wanda za su samna, kuma kusa da inda mutum inda mutane suka yi rijista nan za su je su amsa wannan katin zaɓe. Tunda ba a so a ce sai ka zo ambasada ka amsa, tunda wasu suna nesa da ambasada, kuma hiwa kamar wurin bakin kasuwa ne ko ko bakin ma'asanantun su, don nan babu wata matsala da za su je su amshi katin zaɓe. Kuma banda wannan ba, su wannan raba katin zaɓe mun yi gangami na jan hankalin mutane na waye ma kai mutane busa kaida ke sai kana da katin zabe zaka yi zabe kenan ya zama wajibi ga duk wanda ya rijista ji amsa katin zabe
wannan na nufin a wannan karin tabbata lalle zaben nan na ɗan wakilan ɗan Niger mazauna kasashen waje za a yi shi ba wata tantama
eh insha Allah kun san komai na Allah ne mai insha Allah mu dai daga wajen babu wani tantama 18 ga watan juwan wannan zaben za a yi
to a gaida Suleiman Ahirarsa da mataimakin shugaban hukumar zaben kasar Niger wato Dr. Amada kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya idan Allah ya yarda a ranar wacce za mu fara muhawara ta musamman kan shekaru 8 na mulkin Buhari da kuma kalubalen da ke jiran sabon shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu in yi shugo
har ya sami ana sai da dala naira 157 yau nawa ake sayarwa
7 da wannan a cikin shugabancin da yake shi sai da wannan kan gaba ɗaya ma ai an gama shi cin hanci da sama ɗan sai zuwa in ka biya zuwa a fara shugaban kasa a yanzu ne mun akwai ɗan uwan sa yanzu ne kake tambaya akan inda yaran nan yake dashi kullun da yake dashi ba ku da kullun da yake dashi har ba
ci kafin ka san shi yayi son petrol kafin ka san shi yayi PTF kafin ka san shi yayi shugaban kasa so I want to believe ka san wai kai ma ka ci albarkaci sanin sai ya zama yankar kwani ka ci din mutane mun san ka ci
haka ne saboda haka muna gayyatar ku ku kasance tare da mu rana a cikin Allah ya kama inda zamu gayyato wakilai daga manyan jam'iyyun siyasa guda hudu domin su buga akan mulkin Buhari da kuma shiguwar Bola Ahmed Tinubu a yau kan zamu kawo muku kammalar muhawara da muka yi kwanaki muna yi kan dambarwar siyasa da ta faru a jihar Adamawa Najeriya dangane da zaben gwamna inda wakilan hukumar zabe wato Hudu Yunus Ali ya yi sauri ya tabbatar da cewa Aishatu Binani ce ta cinye zabe gaskiya ne an ba shi cin hancin naira miliyan 2000
wani wasu sun ce a ita wannan bangare na APC wato Binani ta ba ka kudi wasu sun ce naira biliyan 2 wasu sun ce naira miliyan 2 wasu sun ce naira miliyan 500 menene gaskiya al'amari kuma dangane da wannan batu
wala da wannan gaya maka ni ta san dai ne miki ne sai mun ta Binani da shi kin yin ban tabbatar ban tambaye ko wasu ko an dala ba ko nuna kenan ko kuma na karɓa ko na tambaya ko na aiko ne ka yi kuma da ka zan san wani sabbi da san kudi abin da ma ni ba ta ni da kenan
Barista Hudu Yunus Ali kenan mutumin da 'yan sanda suka sake shi bayan sun cafke shi bayan da yi wannan sanarwar na cewa Aishatu Binani ce ba murufin cire ba ta lashe zaben gwamnan da aka yi ran 11 ga watan Maris a can jihar Adamawa. To a cikin wannan muhawara ta ƙarshe da za mu kawo muku a yau wacce ake yi tsakanin Salisu Baba Ahmed na jam'iyyar APC da kuma Abdulrahman Bobboy na jam'iyyar PDP za mu tashi ne da ƙoƙarin neman amsar tambayar cewa shin idan an yi zaɓe irin wannan na Adamawa wani ne ya cancanci ya ba da sakamakon.
Wannan wani arrangement ne aka fara kwanan nan. Wanda bai dade ba duk lokacin da fara zabe nake tsayawa zabe to SDP ba wannan tsari ko professor daga university a dauko shi a kawo shi ka tura wani abokinka ko wani abu babu shugaban hukumar zabe shike da haƙƙin gabatar da sakamakon zabe kuma a dokan zabe wani shike fada new electoral act ya nuna ma ba ma returning officer ba ma rec ba wani babba a hukumar zabe wanda aka bashi za iya bashi dama ya gabatar da sakamakon zabe a madadin hukumar zabe kuma ta zauna.
To Salim Obama kusan in ce muna dabda karkarewa jihar Adamawa gari ne wadda yake da kamar irin su Atiku Abubakar misali wadda ya tsaya ya dadi yana tsayawa takara a jam'iyyu daban-daban na shugabancin Najeriya yaya kake gani Binani za ta mulki irin waɗannan mutane
a'a to shi lokacin da yake mulkin ba manyan mutane da Adamawa wanda suka fi shi
ba shi ne mijin
oh mutum da suka ke yi a to akwai inda dokar Najeriya inda hana mace yin mulki ne
babu
ina zuwa mace ta sirata a Lodan Zoom ko binta masu garba mace ta sirata Grace Bin a Southern Zoom ita ta a Central Zoom duk mata sun mamaye Adamawa to me kuma ne zancen wani
wato wannan mace ne farko
ba shi ne farko ba kuma ai da aka ci gaba ma wace magana ma wani mutum mace ko kwalwanta ba na mace bane in kai karatu kamar soja ne kai yau na lado idan ka shiga soja sai a cire maka na lado sai a mai da kai soja an ganga ba ki aka na lado ci soja saboda duk tunanin ka da komai an cire an mai da kai soja to don haka ita karatu da tayi da yawo da tayi a duniya ba maganan mace bace an wuce wannan eh kuma maganar da ake mace ko malamai da suka rudi suke wasu maganganun nan na sha magana a kafafin watsa labarai kana ganin yara ba suna yawo da receipt a gidajen giya da gidajen karuwai suna karban haraji kuma da wannan kudin ake hadawa a kai ma gwamnatin jiha su karbo na tarayya su gwamutsa su sayi alam su tura ruwa su sayi magani a asibiti malamai suna shan maganin kuma ina suke duk Allah ka bar wannan zancen da Allah ba mun wuce wannan maganar
to Allah da gurin babboye kai ma da shike muna da karkarewa wannan dambarwa kam yaya kake gani gana Ahmadu Umaru Fintiri zai dauke ta kuma yaushe kake ganin wannan dambarwa za ta kare
to abu ne wanda yake a fili kowa ya riga ya sani amma tunda shi abokin bayani na ya ce ba ta da hankalin mace wai hankali wani hankali daban take da shi to sai dai mu ce Allah ya sawaba kuma kuma abinda nake so abinda nake so mu dada fahimta kamar yadda ka tambaye ni yanzu ai din da zaka
fara a kan ne zaka ta kace tsakanin ka da Allah nace ba ta hankalin mace
ba har su
ba nace fananinta
yawa
ya wuce ka kaskantar da shi da cewa ita mace ce
kawai eh haka dai saboda kalmar kake ne
saboda ilimin ta da yawon duniya da ta yi
kada ni wasti ta yi
kamar ai je ka san waje ta yi wayan wayan kuma nace kuma akwai tsarin dokar Najeriya inda hana mace yin wani abu
babu
a cikin musuluncin ma kada mu shiga wannan kin da mu malamai bane kada mu shiga wannan yawa mace ce ita mun yadda amma ai lokacin da ta yi sanata da ta yi bohol me yasa suka kasu sharuwanta mana
kafin ka yi ba su
ya fahimce ya sani maganar nan ina yi kuka katse ne abu ne wanda shi ya fada da kansa abinda ya fada da kansa kuma kaga ba ni na fada ba amma abinda nake so abinda nake so mutanen Adamawa su sani akan cewa mutanen Adamawa sun fita sun yi zabe kuma sun zabi gwamnati Ahmadu Umaru Fintiri domin irin ingantaccen ayyuka da yake a jiyar Adamawa ya gyara asibitoci yana biyan ma'aikata ya gyara hanyoyi kilomita 347.6 ya karkara kuma mutunci da darajar Adamawa ya tashi ya karu duk wanda ya shiga Adamawa ya san ya shiga jihar da akai aiki kuma aka tsaya akan lamuran tsaro domin jihar Adamawa tana cikin imai da suka wahalar maganan tsaro shi yasa jama'an Adamawa da kuma irin kudaden makaranta da yake biyan yaran talakawan Adamawa suka ga babu wanda ya kamata su zaba wannan tafiya da ake sai shi kuma sun zabe shi kuma gaskiyan Allah sun zabe shi don haka abinda muke fata shine hukumar zabe ta ba wa mutanen Adamawa abinda suka nema ta ba wa mutanen Adamawa abinda suka zaba dazu kai maganan magirma a cikin Abubakar yayi maganan Dr. Bai da muke da su Adamawa ai bance ba mu da Dr. Bai a jira Adamawa ba ai abinda nace shine hudun nan daga Bauchi yazo Bauchin nan garin Tafawa Balewa ne Tafawa Balewa nan kuma yana cikin inganta kin shugaba da aka yi a Najeriya don haka ya za a yi a samu irin waɗannan mutane a wancan wuri ai shi ne magana na don haka shi yasa kuma nace babu mutumin da zai zo yayi mana irin waɗannan abubuwa Adamawa da duk irin mutanen da ya lissafa nan Adamawa ta wuce wannan wuri don haka fatan mu shine hukumar zabe matakai da suka dauka daidai ne su dauki matakai a zo a kammala zabe a sanar da wanda ya ci zabe a dauki certificate a bashi ka fahimta wannan shine roƙon mu kuma shine fatan mu
saliba wannan daga ƙarshe
a ƙarshe da yana magana sai na tuna da 1982 mun ga Jalingo da wasu suka zo gidan radio kamar wannan haka su yi ta maganganu amma idan sun ƙare in sun fita sai su yi rungumi jirin su ce ka san haka muke mu ƴan siyasa muna gyara abincin mu ne maganganun da nayin nan ba wai gaskiya ra'ayi na bane amma na faɗa da don gyara kujerana na siyasa
ko wani abu don haka an lashirin siyasa ba abin da ba za ka ji ba ni da shi duk mun da abu mun sani amma shi talaka ina so ya waye idan mutun yayi magana in yaji shi ne zai tantance sa shi a rariya ya tankade ka gani kada duk magana da shiga kullun kai shiga cikin kokolon kai amfani da shi mu fatan mu ubangiji Allah ba mu zaman lafiya a kasar nan Allah ubangiji ka hada kanmu da musulman mu da kristocin mu da kabilun mu da fulani mu Allah ba mu zaman lafiya wanda Allah ya ba wa wannan zabin ubangiji Allah ta yashi riko ubangiji Allah sa mu ga ci gaba a jihar Adamawa wadanda kuma suka ci a tarayya kaman shi shugaban kasa Tinubu mai jiran gado ubangiji Allah ta yashi riko ubangiji Allah sa mu ga canji a zamanin sa mun gode kuma kai da ka bamu dama muka zo muka tattauna abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ya yafe mana wanda muka yi daidai ubangiji Allah ya bamu ladan shi muna fata kuma duk lokacin da ka samu lokaci za ka gaishe mu domin mu ci gaba da tattaunawa irin wannan muna fahimtar da mutane game da abubuwan da kaje ka zo a cikin harkokin siyasa da kuma rayuwa baki daya mun gode kuri Allah saka da alheri
a gaishe ku malamai to kamar yadda muka ce wannan shine kashin karshe na muhawara da muka yi kwanaki muna yi kan dambarwar zaben gwamnati a jihar Adamawa kuma kada kuma an tara na wato Allah ya kai mu za mu gayyato baki daga manyan jami'an siyasa guda hudu na Najeriya domin su zauna su yi mana fashin baki akan mulkin shekaru takwas na Muhammadu Buhari da kuma kalubalen da ke jiran sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu idan ya shigo yanzu kuma na son mu yi godiya ga bakin mu ne yanzu wato Salihu Baba Ahmed da kuma Abdulrahman Boboyi tare da wakilin mu Salisu Dado Garba wanda ya shirya muhawarar da aka ji dangane da dambarwar zaben gwamnatin jihar Adamawa a madadin su ni ne Aliyu Mustafa Sokoto take muku bankwana daga Washington a huta lafiya
to a gaishe ka da tawagarka kafin mu ci gaba ga wannan sakon
baki
baki
baki mai yanka wuya shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa kama daga tsayar da yan takara ganganin yakin neman zabe alƙawarin siyasa da romon demokradiya har zuwa dambarwa da cece fitan siyasa a kasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba shirin na safe karfe 6 agogon Najeriya da Nijar 7 agogon GMT da Ghana
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Ibrahim a takaicen sojojin Sudan sun kai har-harin sama a arewacin Khartoum babban birnin kasar a ranar Litinin inda suka auna dakarun sa-kai wato abokan hamayyar su a kusa da wani asibiti inda waɗanda al'amarin ya faru akan idanunsu suka ce harin yayi sanadiyar lalacewar asibitin Shugaba Joe Biden ya ce zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar White House a yau Talata yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa a kuma daidai lokacin da wa'adin ciwo bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba Dakarun Isra'ila sun harba wani mutum dan Palestine har lahira a yayin wani samame da suka kai a birnin Nablus a jiya Litinin a cewar ma'aikatar lafiyar Palestine al'amari na baya-bayan nan na cikin sama da shekara guda da ta'azzarar tashin hankali a yankin zirin Gaza kungiyar Islamu masu jihadi sun bayyana cewa mutumin da aka kashe dan kungiyar su ne kana suka bayyana shi a matsayin Saleh Sabra mai shekaru 22 da haihuwa za a tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Turkiya bayan da shugaba Recep Tayyip Erdogan ya kasance a gaba a zagayen zaben na farko inda ya zarta tsamanin mutane amma kuma ya gaza samun kaso 50 na yawan kuri'un da ake bukata domin yin nasara kai tsaye hukumomin Iran a jiya Litinin sun aiwatar da hukuncin kisa ga mutum biyar da aka kama su da laifin safarar miyagun kwayoyi a kudancin kasar ma'aikatar shari'ar ta ruwaito
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya da gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza da kuma engineer mu Bas Robert ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.